الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أودعه من البدائع العجب العجاب، وصانه من شين اللحن وقوء المحو وكل ما يستراب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكن ربك أنه على كل شيء شهيد. صلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا، فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامحا بنيانا استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dinka ya buɗe godiya san da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka, yammacin asar 15 ga watan Ramadan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 443 wanda ya daidai da 16 ga watan Afrilu shekara ta 2022. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yaskarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta Hajjul Islamic Center wacce take wata jihar Adamawa tare da iyayenmu da jagororinmu da ‘yan uwa da abokan arziki. Mun haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala domin raya wannan wata mai albarka da ɗaya daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya fito a raya wannan wata mai albarka da shi, ƙoƙarin fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala, ƙoƙarin tasirantuwa da saƙonni da Allah ya kimta masu albarka cikin wannan littafi mai daraja. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawar fahimta, fahimta da za ta ƙara mana kusanci zuwa gare shi. Ya Allah, ilimin mu takaitacce ne, fahimtar mu gajeriya ce. Sai dai falalarka da rahamarka ba su da farko ba su da ƙarshe. Muna roƙonka ka kasance mu da dukkan wani ilimi da dukkan wata fahimta da za ta taimake mu mu fahimci littafinka kuma mu yi aiki da abin da muka fahimta. Allahumma amin. Ga tambayoyi kamar yadda aka saba. Wannan mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Allah ya gafarta malam, Allah ya jikan mahaifa, Allah ya taimake mu, amin ya hayyu ya qayyum. Malam ya tambaya ta kamar haka: malam, ni ne ina neman auren yar gogota, sai ta ce min in har zan yi mata alkawarin zan aure ta, za ta kira ni har sai na gama makaranta. Wannan wani ɗan saurayi ne mai neman aure ce. Za ta kira ni har sai na gama makaranta, kuma a lokacin ina final year da na kammala, sai na tura tambaya. Sai mamar ta ce wanda komai ne zan ce zan yi aure, ba zai yiwu ba. Amma ni har yanzu akwai fahimta kyakkyawa da ni da yarinyar. Malam, ya matsayin alkawarin da na yi masa yake? Alkawari ba ta shirya aure ba, ana gafarta ma da ai ba. Alkawari, in mutum wanda ya alkawari ba zai iya cikawa ba, shi ke nan ko? Allah maka batun har akan ibada, ballantana alkawari na yau da kullum. Ma a takaice, amsar da ita ce da kai kuke mata kace sai ka gama karatu, don kowa yana hango, yana kallon yanayin sai ya yi abin da zai masa abin nan zai taimake shi musamman idan ya kasance babu halin yi to bai kamata mutum ya matsa makan shi ko ta halin kakani ya kakabe ya ce dole sai ya yi abin da zai kwan ciki kuma ya shiga cikin matsaloli da yawa Allah ya san da kai kai din nan da kake son kai aure baka samu dama ba Allah ya san da kai tunda Allah ya ce wal yastafitil ladina la yajiduna nikaha hatta yuniyahumullahu min fadlihi ga wani saurayi kan naga yana tumurmushi da aka ga wannan aya ko samari na ga audigan bakin su ta bayyana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda ba su da hali to su kame su yi hakuri Allah ya san da su har Allah ya azurta su har Allah ya kawo budi wannan lafazin ko wannan jumla jama'a akwai kanya mabawa ko ta kaza so ga Allah cewa no condition is permanent kuda mara kyau ne in Allah ya yarda za a samu canji za a samu kyautatuwar yanayi na biyu alkawarin da kai ce za ka aure ta wannan abu ne da aka saba ana yin alkawari tsakanin masu neman aure mace ta yi alkawari namiji ya yi alkawarin to amma asali ina ba da shawara kafin yin alkawarin ka hanga ka hango ka leka ka leko ka ga cewa shin abin da ka hangon zai yi ka wanda kake kokarin cewa zai tafi koko ba zai yi ba ko ya fi karfinka amma shi abin da ya fi na akai yana da alaƙa ne da hankalin mahaifiyar yarinyar da yake so ya aura wacce gwagwansa ce ita kanta ne tana da daman kai magana a kanka tunda uwa ce to kuma ma'ana ta san ka kenan ta san halin da kake ciki sai dai lokacin da ta yi amfani da shi ne cewa ba ka da komai ne za ka yi aure ba ko ce wasu ba ne idan mutum ya zo neman aure za a ce bai da komai saboda haka ba zai aure ba babu mamaki wani bawan Allah a cikin mutane tsakaninsu da inda ake ganin shi ne arziki kawai auren ila Allah ya rubuta masa wani ce mallaki miliyan 100 amma shigaran da ya aure to ke kuma ya zo yana neman auren yake ci bai da komai ba ki san jan abin da kike yi ta kike dinkinta abin da aka alaƙantar da shi da wani arzikin da zai samu ba dan kenan na biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana da hikima da yawa akan yadda ya tsara rayuwar mutane akwai mutumin da Allah ya yi shi mai albarka ne mai rabo a rayuwa akwai yarinyar da ita ma an yi ta mai rabo ce mai albarka amma kamar wayar wuta ba ta kawo wuta sai an haɗu da negative positive to ita albarkar da suna nan a daskare baya zai ban kano albarkar da yake ci ta a cikin miji mai albarka sai albarkar ta taso kike kuma kin ce ba haka akwai wasu abubuwan da ake la'akari da su a wajen wanda ya zo neman aure wanda wannan abin yana da muhimmanci ba tsabar me a hannun shi ake kallo ba iyaye su rika kallon wannan yaron ko wannan saurayi yana da manufa sannan ya shirya ya manta gaba ko yana nan tafiyar a waje daya to kuma ai manzala ta sana ya hana ko alwala ne ka yi da ruwan da zai tafi gudana ko ba haka ba akwai saurayin da zai da wani abu a hannu da yawa amma in ka kalle shi yadda rayuwar shi take sai ka hango shi nan da shekara biyu za ka ce kai akwai alamar zai matsa gaba wannan kuma da komai cikin wannan abin a aurar masa da ƴan saboda manufarsa saboda himmarsa saboda basirarsa da ƙwaƙwalwarsa da tunaninsa da kyauta da san irin wannan a al'adance ma bai kamata ya zama ba abin sha'awa ba yanzu dai da shi mun fahimta mai duka gina al'amuran rayuwar aure a kan zan ba da aure in yana da shi zan bayar kudin da shi ko idan aka bayar mai shi sai talauci ba waye yake maka ni kuma miliyan miliyoyi kaza za ta dawama to an zo an yi murna an yi biki an ba wani mai hali bayan kasan shida sai dukiya ta narke kamar karnkara sai a cikin kanka da wadda ya kaso nawa ne hake wani ya zo yana neman ce auren kanka da sauransu a yi mata kallon uku a huke da shi ya je ya koma ya faɗa ma Allah shekara ɗaya shekara biyu sai kanka aljihunsu ya kama da wutan arziki kodi shi kuma in ba a da kunya sai a cikin dawo duk ana yi san wannan mutane suna yi ko nawa an hana shi ko da na sani haka aka hana shi sai shi da komai dai da abin nan shekara ɗaya da ta ga wata haka da kuma lambun sa yana ya zama koyi ta ce akwai babu laifi da matan wallahi ba a ɗan fahimta ba ne gaba ka za ki an dawo an yi sha ma dai ka za ka ta mutane sai a cikin wannan har gara ma a kusa su yi a wannan tarara a wani shafi a cikin shi ne da suna da su ta yi abin a bayyana yake shi ma in ya rutu da haka to amma da yake in zuciya ta tare za ta narke da soyayyar abin ƙaunar zai ma gane cewa me ya faru ba sai ya zo ya ƙara kutsawa an yi aure abin nufi a nan ita rayuwar aure ana so ne a kafa ta a kan kyakkyawar manufa da za a yi a haɗu a taimaki juna a tuntuɓe juna a haura katangar alheri a rayuwa a ilmance a zamantakewa a kanta ya za a yi a taimaki juna a ɓangaren addini da alaƙa da Allah shi ya sa ma'auni na farko wajen aurarwa shi ne addini shi ne ma'aunin farko kuma wannan ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda ya zo neman auren kanku ya zama na mai kyakkyawan ɗabi'a mai addini kunya da addininsa kai ma a ce ba za ka ce ce mai addini ba sai kai ma an kana da addini kenan din bai kamata ka ne da wata kufa wata iri ba kuma ka ce wanda ya zo kana son shi kuma ya zama mai kaza misali to amma yana da kyau a gane kai kuma an ba ka da malam kanka ne ba ka sana'ar komai ba ka da hanyar ko ko ce kuma a auren abin nan an ce in an ce ba za a bayar ba misali ka ce a kalli addini ya mana a kalli ɗabi'a ta to ake ga cikin ɗabi'a mutum ya zama yana da sana'a ta wannan ɓangaren kuma saboda ne wanda ya cika ya ƙoshi da kyawa wancan biyu ba zai zauna kuma baya komai ba amma yana da kyau a wannan zamanin mu fahimci canzawar yanayi da yanayin yadda abubuwa suke mu rika sauƙaƙa ma kanmu da kuma kyautata ma juna ga so da kyautata ma Allah ga so cewa insha Allahu alkhairai za su biyo bayan babu laifi cikin saurayi ka suka tawassuli a wannan lafazin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wajen addu'arka ya Allah ina so in yi aure domin in kare kaina domin in raya sunnan manzonka sallallahu alaihi wasallam ya Allah domin in samar da zuri'ar da za ta bauta mata ta kaita ta amma ya Allah abin da hali Allah ka taimake ni Allah kai mun kaza Allah kai mun kaza in sha Allah ka ta gabu bi za ta ga alkhairi wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam Allah ya sa ibadunmu karɓaɓɓu ne da amin ya ce malam kanuwa ta ce ta samu matsala da mijinta to abinda ya dinna aure ne har ya kai ga tayi yaji tana da shekaranta biyu yanzu a gidan iyayenta ana ya wuce yaji shekara biyu mu a matsayinmu na ƴan uwanta mun yi magana da iyayen mijin su yi ma ɗansu magana da su da idan yana kan matar shi ya zo ya mai da ita ko ya sallame ta. To iyayen sun ba mu lokaci a can mu yi haƙuri za su kira shi ya ƙi ansa kiransu. Malam menene mafita a matsayin wannan hali da ake ciki? Za mu kai shi kotu ne domin mu sauwaƙa mata kowane mataki ya kamata a ɗauka. To kaji fa sosai. Ana samun matsaloli a cikin rayuwar aure, kuma lokacin da matsaloli suka bayyana a lokacin ne za ka gane waye ɗa ko waye wace ce ɗa, su waye iyaye su waye kuma ba iyaye ba. Ni idan ana zaune lafiya komai shar ba lallai ka gane abin nan, amma lokacin da matsala ta bayyana lokacin ne taku take bayyana. Yawan Allah a matsayinka namiji ka zama dattijo, ka girmi hankalin matarka, ka tsaran mata. In na ce ka girmi hankalinta ba yana nufin in an zama auna, a'a ɗabi'unka da dattakonka da kawaicinka ya zama na ya sha bamban da nata, ka yi kama da namiji. Wai meye sirrin da ya sa Allah ya ba namiji jagorancin rayuwar aure? Da ya ana sa ran ya sukuntu wasu siffofin da wanda ake jagoranta ba lallai ya zama ya suka sukunta da haka ba. Idan ya zama na wacce ake jagoranta ta ɗaran jagoran, ka ga an samu damuwa kenan. Da haka ka fahimci cewa kana da manufa, kana so ka ciyar da gidanka gaba ne sosai, an sukunta da haƙuri da kawaici da dattako da hangen nesa da kyakkyawan lissafi da auna abin da zai je ya dawo, waɗannan fankaroyi masu yawa ne. Na biyu, yana da kyau mu fahimci cewa samun matsala a rayuwar aure ba ya nuna cewa auren ba zai ci gaba ba, ko kuma ba ya nuna ba a ƙarshe ba. Hasali ma babu mamaki matsalolin da za a samu su za su taimaka wajen a fahimci juna a kai-tsaye. Kowa ya fahimci kowa sai a zo a rungumi juna a cigaba da rayuwa. Shi ya sa kuskure ne da zarar matsala ta bayyana a cikin rayuwar aure a ce to ai auren ba zai yi ƙara ba, an yi gaggawa. Rayuwar aure kamar haƙƙin jijiya ne, ba zan yi da ka fara haka ba ka garuwa ba kawai shi kenan a ce ai na bari ka cika ba. Ƙila in ka haɗu da dutse sanda kake haƙa rijiyar, alamu ne da ke nuna ruwan da zai fito da ƙasar dutsen ai ya bi rijiya babu dutse. To idan ka haƙura ka fita dutsen, to sai marmaro ne ya ji ya bayyana. Daga nan sai ka ga rayuwar aure ta kyautatu, an fahimci juna. Abu na uku, wasu da cikin iyaye gaskiya suna yin abin da bai kamata ba wajen jan hankali da tsawatarwa ga ‘ya’yansu, sawa’un matan ko maza. To amma babu mamaki da kasance ‘ya’yan ne ba sa basa ba da kyakkyawan sauraro, kamar yadda mai tambaya ya ce iyayen sun nemi ɗan ya zo a tattauna da shi amma ya ji. To kaga wannan ya nuna ba ta ba ne kenan, don duk inda iyaye za su neme shi ya zo a tattauna a kan maslahar aurensa ya yi, to ai wannan bai cancanta ma a ba shi ɗaya ba. Ƙwarai da gaske, shi ya sa ina ba iyaye shawara su yi ƙoƙari ta auren da ‘ya’yansu da ɗaɗaye, ma'ana ɗa wanda ya san mutunci, wanda yake da martaba na gaba ya san ƙimarsu, wanda zai kalli tsarkarsa a matsayin mahaifiyarsa. Wannan shi ne mijin aure. amma kana mijin aure kana nuna cewa iyayen ka daban iyayen matarka daban kana ma iyayen matarka wani tallo kai ba da bane wallahi kai ba da bane ko da ka haddace duniyar karatu arin da gaske wannan yana daga cikin matsaloli ma ina kuma suna complain suna kawo kara a kan wannan shika da iyayensa ne sai a rika masa wani kallon banza haka ba kimantawa ba martabawa amma kuma abin mamaki yana so kuma ta girmama iyayensa su bi ta kuma ta faɗo kanta da iyaye wannan kuskure ne kuma a rika ma iyayen wani gatsai-gatsai haka kashi shirki ya zai na magana da iyayen matarsa tun yi ta danya ta ainihi ka za a saba iyayen ka ne ba dole ba ne a ci gaba da rayuwar auren amma a rabu a cikin mutunci ba da minin tsagen murya so yana da kyau mu fahimci waɗannan abubuwan aure ana so a kulla wata igiya ce ta mutunci ta karramawa ta darajawa da martabawa abu na gaba ya ci da ya ce ta je ta yi shekara biyu to aikin da nan shi mijin ya nuna shi waye duk wanda matar shi za ta tafi gidansa da shekara biyu bai ma waiwaya ba har a nemo shi kuma ya ƙi saurara to ya riga ya bayyana cewa zaman nan kamar ba zai yi ba to amma abu na biyar yana da kyau duk lokacin da matsala ta aure ta bayyana kada ku a matsayin ku na ɓangaren mata ku ɗauki bolan laifin gaba ɗaya ku juye ma mijin ku ce kawai shi ne zai da gaskiya wani abun in aka bankado sai ka ƙila ɗan kwata ku ce take yin wani abun da ta ke harzuta ko take fusata shi mijin to a mataki ko kuma ta ce bata kyauta ba duk da shi ma ya zo ya yi abin da bai kamata ba to a takaice muna buƙatar mu kula da waɗannan ɓangarorin suna kawo martaba da fahimtar juna a rayuwar aure din tsakani da Allah a ɗan shekarun nan matsalolin aure na yawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta auren shi ya shar'anta idan an ga auren ba zai yi ba arahu a maimakon ka riƙe ɗan mutane ka riƙa gallaza musu kana ba ta wahala ko a zunna akwai wata cewar Allah ta ce mun magana cewa mijin yana nan ba kula ba abinci ba kaza ba abubuwan duk da kake tunani a haka ya ƙara aure ya zo ya ƙara wani aure ba abinci ana cikin ramadan ɗin nan ba abincin da za a babu magana mai daɗi babu mutuntawa sai cin fuska sai kaza sai kaza har irin waɗannan matsalolin ba yadda za a yi alaƙar aure ta kyautatu inda za a riƙa haka dole ne mu canza nasihu da wa'azi da muke bi a Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisan ina kyautatawar mu da iyalanmu ina mutuntawa ina kaza kina matar aure ki sani Allah ya tsora ni ta tsora miki miji ina kulawa ina martabawa ina kimantawa ina sauke haƙƙin shi a kanki duka kowane bangare sai ya canza maza su canza mata ma su canza a canza manufa a samu kyakkyawar manufa a aure sai idan aka yi haka sai a samu jituwa shawarar da nake bayarwa a ƙarshe a kan wannan mai tambaya shi ne idan abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa kuma an kira shi ya ƙi zuwa sai a je kotu domin a samu maslaha da kuma mafita don bai kamata a ce yarinya ta mata ta zauna shekara biyu a gane ba ta san matsayinta ba haka nan ba bai kamata ba Allah ya inganta rayuwar aurenmu da tsara mana fahimtar juna da albarka ya azurta mu da zuri'a ta gari na makara maka ba wa'ada Allah da zina amma
wa'ada Allah da zina amma
Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya mai daraja mai albarka kamar yadda muka yi bayani ya daukar da lafazin da yake tabbatar da alƙawarin da ya yi masu imani waɗanda suka aikata aiki na kwarai waɗanda suke shirye da su taimaki addini su ƙarfafe shi waɗanda suke shirye su kyautata alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala a ɗaiɗaikunsu sai kuma manufar al'umma gaba ɗaya ta zama haka to da taimakon Allah da adalinsa za a ga albarka za a ga nasara a kan abin da aka fuskanta. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Wannan ita ce ko shi ne ƙarshe ko abin da Allah ya rufe wannan aya mai albarka da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man kafara ba'da zalika, wanda ya kafirce ya juya ma Allah subhanahu wa ta'ala baya kamar yadda Allah ya ambata a sukkan munafikai a baya sun mai yanka wanda fariqun minhum min ba'di zalik. To wanda ya juya ma Allah subhanahu wa ta'ala baya dai abin da bai kamata ba bayan ya san gaskiya ya kihi to fa ulaika humul fasiqun, waɗannan su ne fasikai. Me ya dalilin da ya sa ba a ce fa ulaika humul kafirun ba aka ce humul fasiqun fasikai? Duk kuma wanda ya juya ma baya ya wanda ya juya baya ya juya baya ne ta sanadiyar ne ta sanadiyar rashin abin da an masa a baya imani da aiki na kwarai. To wanda babu imani da aiki na kwarai tare da shi mai sunan shi ba imani ba aiki na kwarai mai sunan shi kafiri. A kafin ka ce a ce fa ulaika humul kafirun amma za ka ce fa ulaika humul fasiqun, me dalili? Dalili shi ne alfisku fasikanci a cikin kalmar alfisk a larabci akwai koye wani abu da bayyana shi ta inda ba a tunani da kutsawa ta wani lungu da kuke ta wani lungu da ba a tunani. To shi yanzu wanda ya sufanta da wannan sufuri ya shigo ta kofar imani ana tunanin yana nan a ciki a ce ya fita ta kofar fasikanci kaga ya canza kala kenan shi yasa ya cancanta a rufe ayan da fasikan. Mun fahimta? Amma wani irin fasikanci a nan? Fasikanci kala kala ne, fasikanci na kafirci. Dalili na biyu da yasa aka rufe ayan da fasik da alfasikun shi ne alkisku har yanzu dai a larabci daga cikin ma'anoninsa shi ne fita daga da'irar da ya kamata ka zama a ciki yadda za ka sa ka sha bayan da sauran mutane. Sai da Allah ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in tabayyanu, yanzu binaba'ihi fa huwa shadda fa huwa taqwa bi sifatin ghairi ko ja'a da kawai la ya kulu ho bayan yana fadan mudan arja ta sa ya ta bamban da sauran mutane ya zo da sabuwar magana ya zo da bakuwar magana shi ne alfiska. Ana to shi ma wannan ya fita da da'irar imani da aikata aiki na kwarai wanda ake tunanin yana ciki sai ya bayyana da wata tuffa sai ya haka ba. Daga cikin fa'idojin wannan aya ne albarka jama'a ta wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum ولئن بدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا تجسكم فائدون تئذن كالورا زامك ألا يا أنبتلني رين جنبي الضمائر waɗanda suka zo suke fa’idantar da kudadi mai yawa na mutane in suka go ba a da allahun lazina ta fi allazina ɗaya waɗanda ta fi ɗanki ne plural ne amanu suka yi imani biyu ɗinku uku wa amidu hudu ya yi tsaflifan na hun biyar fil’arzi kamar tsaflafin lazina min ƙullin shida وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ودانا ودشاؤك لنيرين جنبي ونساقو ونن جنبي قبلورا لنا يكي فائدا سروعا sakon shi ne jama'a kuna son jagoranci kuna son kyautatuwar yanayi kuna son fifiko a kan tsaranku a cikin mutane daruruwanku ko musulmai kuna so ku karamma sauran daruruwa sauran waɗanda ba irin kuma to dole ne ku haɗu kanku da kanku a matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da manufa ɗaya sai ku fi inda kuke so ku kai sai ta duka aka kawo su jandi-jandi amma lokacin da duk aka fitaru sai wani ya fita sai Allah ya kawo cinkula ba man kakara ba da zalika da a ce wa man kakaru ba da zalika ba a yi jirgi ba mun fahimta wannan fahimta shi ne muhimmancin gaske a cikin al'umma muna so mu kai gaske muna so mu samu cigaba muna so mu samu ɗaukaka muna so al'amuran masu daidaita to manya da yara ɗan anguwar gabas da yamma da kudu mu zama manufar mu ɗaya muna da matsalar tsaro shin ɗan anguwa kaza sun san barazanar da ake fama da ita ta tsaro suna shirin da ya kamata su ɗan ɗayan anguwar fa ɗan can ɓangaren fa idan ɗannan mutanen ne kawai suka ɗauka matsalar tsaro wannan ba su damu da matsalar tsaro ba ba yadda za a yi a warware matsalar tsaro misali sai lokacin da dukkan ɓangarorin gari suka yadda muna da matsala gaba suka zauna a tebur da manufa ɗaya suka nemi manufa shiga to sai taimakon Allah ya zo saboda haka daga cikin ƙa'idojin al-istikhlas ku samu jagoranci ku samu mulki da fifiko ku samu ɗaukaka ku samu ci gaba to dole ne sai manufofinku sun zama ɗaya ko manufofin mafi yawa daga cikinku ta zama ɗaya mun fahimta amma wancan ya yi gabas wancan ya yi yamma wancan ya yi wannan ya ce ba ruwana wannan ya yi tagumi wancan ya yi kaza ba inda za a an zo rubu-rubu da mutane a ƙasar da mutane الإيمان إذا اتبعنا تكثرا وإذا افترضنا تكثرت آحادا إيتي وشيكو إنك تشيكو وشيكو داتا إنك زوغان تكريا تشين أو كذا تكريا أما إذا أنك تارا تديوا كريا تنا دوا خلا سو تشيكو مجمئي جمئي معنا متاني 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 ديوا ستعد أكم من بعدها wani shiriri wani makiri idan ya kutso ta cikinsu sai ya rasa hanyar da zai in ma ya shigo za a yi masa kofar rabo a tara a tara dukkan kowa a buɗe yake sai a kama shi saboda haka daga cikin fa'idojin wannan ayar jama'a ita ce dole ne sai mun haɗu gaba ɗayanmu a kan kyakkyawar manufa sai a samu mafita ɓangaren jagoranci jagororinmu suna da manufofi masu mulkinmu suna da manufofi shin mun yarda da manufofinsu sannan sun saurare mu manufofin sun zama ɗaya domin a san manufarsu mu ma mu taimake su wajen cimma wannan manufar haka manufofin jagorori da manufofin talakawa da wannan al'ummar za ta hide ba ta sai inda za ta je. Don idan muka zama mu talakawa muna da manufofi, ko ko da dai ne aka tashi za mu duba wanda zai taimake mu a kan manufarmu ne, sai ya tafi. Amma idan ya kasance manufar ɗaiɗaikunsu daban, manufofin jagorori daban, masu taya za a yi a samu daidaiton al'amari. Mun fahimta? A ina al'umma za ta samu ci gaba? Yanayin da zai kyautatu bayan tunanin da cizanta daban, tunanin samarinta daban. Akwai ta, akwai tazara tsakanin samari da cizan gari. Me nake nufi a nan? Da cizai na kwarai sai sun yi ƙoƙari wajen kyakkyawar manufa ga samarin yanzu din su ne jagororin gobe. Duka ba su dama su jagorancin tun ana da dama su a ga kamun ludayensu. To amma wannan kuma ba zai samu ba sai shi saurayi ko samari sun jarrasa na gaba da su sun san kimarsu. A ko a nan ba yadda za a yi al'umma ta samu ci gaba yanayin da ya tafi jama'a idan na gaba dukki da ko masu jagoranci suna ma na ƙasa da su kallon hukumu, shi kuma na ƙasa a nan talaka ne, a'a wanda ke da shekaru ne yana ganin wannan na gaban bi da wani amfani a rayuwarsa. Ba yadda za a samu ci gaba. Babu yadda za a yi al'umma ta samu kyautatuwar yanayi a siyasance, a ɓangaren mulki, a daidai lokacin da wanda ake mulka ko ake jagoranta yana ganin kamar wanda yake jagoranta shi din nan ya maida mulkin da yake masa wata dama da zai rika tafe shi. Hakanan idan mai mulki ko jagorancin ya zama na babbar manufarsa da tsarewa a ragar mulki, ya azurta kansa ya samu dukiya ya shege aya fassama. Idan wannan ce manufa, ba yadda za a yi ƙwaƙwalwar shi ta hango ma abin da zai taimaki mutane ballantana har ya samu aiwatarwa. Duk lokacin da dai ya zama na manufar wane kaza daban, manufar wane kaza daban, to ba yadda za a yi al'umma kuma ta samu ci gaba ta kai inda ake so a yi. Ta yaya za a yi jama'a ta al'umma ta samu ci gaba ta samu kyautatuwar yanayi a daidai lokacin da samari a siyasance ko a ilmance ko a anguwance ko a alfariyance a garuruwa wani saurayi zai ga wani dattijo da ya kai tsakan mahaifinsa ko kakansa ya auna masa dukkanin rashin mutunci da zage-zage ya ce gashi ya ce kuma daga ni ne ni ya kalle ni ni da nike maka. Bayan da za a yi al'umma ta samu ci gaba shi ya sa ko a yanzu a wannan zamanin musamman a arewacin Najeriya mu tana bucewa Facebook misali ko abin nan kafafen sadarwa na zamani za ta gane al'ummar al'ummarmu ta hanyar yadda samarinmu suke magana da manya, yadda suke cin mutuncinsu, suke kifar da darajarsu da martabarsu. Manyan nan nasu malamansu ne, masu jagorancinsu ne. Sai ka ga yaro ɗan shekara 19 yana magana da wani jagora a ilimi ko jagora a mulki, kai ka ce yaron nan lokacin da aka yi rabon tarbiyya ma bai zo duniya ba. Cin mutunci kuma yana a duniya ana gani yana jin ba komai, kowa yana ganin sunanshi da sunan iyayenshi, shi bai jin cewa aibu ne ya ci mutuncin mutane. al'umma ba za ta ci gaba ba har sai in mun gane idan wani ya yi kuskure to a yi magana a kan kuskuren shi daidai amsa ba wai yana nuna cewa a sauke masa lodi ai ta bayyana ma dai da mutunci ba wannan suffar ce daga cikin sufofin yahudawa yahudawa su ne idan mutum yana da alkhairi yau ya kai zuwa dari sai ya yi wani abu wanda zai dan taba mutuncinsa ko kuskure ko wani abu ko daga ranar kuma zai koma zero ko kuma ma plus da minus zero duka wancan alkhairin an rubuta shi ba za a taba kallo ba haka ake yi ba dan adam mutum ne yana kuskure wani yau ya yi kuskure wannan ba dama ba ce da za a ci mutuncinsa a ce dama munafiki ne dama kaza ai Allah ne ya tona asirinsa Allah kaza Abdullah bin Salam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah ayyace ya Muhammad akwai wasu abubuwa guda uku tambayoyi guda uku idan na tambaye ka ta amsa musu to zan tabbatar da cewa kai manzo ne idan ba wanda yake iya hanka waɗannan tambayoyin guda uku sai wanda yake manzo wanda Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne cece tambayar ka zayyano su inji ya tambayi guda uku daga cikin tambayar farko ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne cece alamar farko ta kiyama ashrarus sa'a tambaya ta biyu dan aljanna idan mun shi aljanna me za mu fara ci insha Allah kaga mu masu ya kifi dama da shi za mu fara insha Allah na uku Abdullahi bin Salam ya ce masa ya Muhammad me ya sun da ya sa idan an haifi sabon yaro jariri sai ka je kama da mahaifiya wani kuma ka gaye kama da mahaifi me ya ka an san waɗannan tambayoyin idan ka bani ansar su zan san cewa kai aikakke ne daga wajen Allah ko ba haka ba Allah ta sallam a takaice ba shi amsa ya ce alamar farko daga cikin alamomin kiyama shi ne wutar da za ta fito daga manyan alamomi daga zubar ta fuskanci yamma abinda ya shafi abinda yan aljanna za su fara ci a aljanna shi ne hantar kifi abu na uku abin sirrin da ya sa yaro wani lokaci ka ga ya kama da mahaifiya ko mahaifi ɗugon maniyyi ne idan ruwan namiji idan ya fara shiga mahaifa sosai kamance ceniyar ta ya kasance da mahaifi walhasu bil haq idan kuma na mahaifiyar ne sai ya kasance yaro ya yi kama da mahaifiyar yana faɗan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ashhadu annaka rasulullah na yi imani da cewa kai manzo sai ya kalle shi a shahid inda nake so in kai muke sai ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah innal yahud qaumun bukt yahudawa masharranta ne asharare ne a cikin mutunci ba yanzu nan za ka san mai kima a cikinsu amma da kai wani abu za su zubar da kimarka ina so idan sun zo ka tambaye su cewa ni waye a cikinsu ba tare da ta bayyana musu cewa na musulunta ba ka ji me za su ce kan sai ka bayyana musu musulunci ba suka ji me za su ce can kuwa a yahudawa sun zo suna zuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man huwa abdullahi bin salam fikum waye abdullahi bin salam a cikin ku suka ce khairuna wa ibn khairina mai alkhairun dan mai alkhairun mu ai tsane dan gidan manyan mutane masu daraja masu martaba ai da su ake buga misali a cikin al'umma kai ka bikum idan aslam sai nan sai ce to me ra'ayin ku idan ya musulunta subhanallah ina haba ya da ai abdu ibn salam ya musulunta kama ai ina ai kuma kace a yau kana nufin a yahudancin ai ka bi ta taka ku sai ka bayar da dan ai ya ansa kiran ka sai nan sai ya fara mai bincikawa suka ce ina sai kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa to ya musulunta sai ga Abdullahi bin Salam ya fito cewa ya bayyana musulunta sai suka ce shirruna wa ibn shirruna mafi sharri a cikin mu kuma a dukkan garin mu gaba ɗaya muna neman mara daraja mara kima to shine wannan gidan kwata idan sunan suka kawo yabanci yanzu yanzu kuma an gama sauke masa roki wallahi alazim yayin da muka samu kanmu a cikin cewa yanzu nan ga wani ana martabawa ana kimantawa a cikin malamai a cikin jajirai ko manyan gari sarakuna masu mulki daga wani abu kadan ya faru sai ka ji Allah ya tsine haka za ka ji ana faɗa a kama suna abuja a yankin Allah ya tsine ma wane Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya hana shi aljanna haka ba za ka ji ana faɗa idan ababin ɗalibin ilimi ne ɓangaren ilimi sai ka ga wani wanda karatun nashi gaba daidai bai san ma ina yake ba kalantana ya san ina zai je amma cikin wani malami mai darajar martaba ya ci masa mutunci wai da sunan addini da sunan cewa shi yana kare martaban addini ne sai ka ce shi wancan malami yana kare martaban yahudanci da kiristiyanci kuma yana daga cikin masifar shaitan da makircinsa wanda malaman qur'ani suke fata a karkashin wala ubillannahum wa ubillannahum in sa musu buri suka ce daga cikin shaitan burin da shaitan yake sama mutane shine ɗayan biyu ko ɗayan uku ɗayan da zan faɗa a nan shine ya sanya mutum Ingiza mutum ya yi mummunan aiki amma kuma ya rika raya masa cewa yana yin kyakkyawa har ma ya rika cewa me yasa ba za a gode min akan wannan abin da na yi. To shine idan wani ya ci mutuncin wani da sunan ilimi har ya rika tunanin aikawa ya kamata a yi masa like a yi sharing a yi masa godiya saboda ya kyautata wajen cewa wani mutunci. To amma mafi ba ta fi abin ilimi. Ababin mu'amalar su da ɗan uwansu masu ilimi ya suke Abu Hanifa yake cewa tun da Hammad ya rasu malamansa bai taɓa yin su tsaya ko yi addu'a a duniya a ce sai ya yi ma iyayen shi sai ya ma malamansa addu'a sanin kimar ilimi da masu abota ilimi Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal ya ce da mahaifinsa ya baba wai me yasa na ji kullum kai da an ambaci shafi'i sai ka masa addu'a sai ka yabe shi sai ka kambama shi sai ka farzanta shi sai Ahmad ya ce kai ka san waye shafi'i shafi'i dai kamar rana ne a sararin samaniya wanda mutane suke tsananin bukata kai kana ganin rayuwar mutane za ka rayu ba tare da haske ba to shi shafi'in nan shi kuma da kanshi yake cewa idan ya zo gaban malik ya juya cikin dan shafi baya iya yi sai a hankali saboda kada malik malamin sai ji ƙarar takarda na mai kure ringin ɗin wayarsa waɗannan su ne magabata a ɓangaren ilimi shi ya sa muke an fitan su yanzu saboda albarka da kuma yana a cikin ilimin su to amma wani ba ruwan shi zai kalli wani malami da daraja ya sauke matsaloli ya ci mutuncinsa ya yi komai ya tsakanta shi da sunanan siffofi kawai saboda kila wata matsalar da suka tafi shi kila bai fahimta ba ko kuma ba ka kaddara malamin ya kuskure malamin ba masumi ba ne ba ala'ika ba ne dole yana kuskure to kaddara malamin ya yi kuskure a kan matsala ta da shi ke nan da nan sai a rubuta duk wani alkhairinsa ana yi kufar ya huja ma ke nan ababin siyasa ta ina za mu cika jama'a ta ina za mu matsa gaba wani ɗan siyasa ko wani yawo haka zai kalli wani mai tsarki a cikin mutane a social media ya gama cimma mutunci ya karke sanin rigar mutuncinsa. Ko tunani ba ya yi da lissafi cewa shi ma yana da ƴaƴa, yana da jikoki, yana da kaza, yana da kaza. Ko political analysis ɗin ma ba mu iya ba, masu cikin wannan yake nufi ba su iya ba. In ana political analysis ba ruwanku da yanayin mutum, wasu kogo ya zama tattare ya zama wata fuskar duniya. Kai me ya dame ka matsala ta ta, ya za a yi intellectual ne ka tattauna a kanta. Kaza da ake tunani ba shi ne daidai ba saboda kaza, saboda kaza, saboda kaza, wannan shi ne hankali. In ma ka matsala tattauna ka manta ma da waye ya kawo matsalar, ka riƙa addressin ɗin asalin abu. Da ƙoƙarin bayyana matsalarsa a cikin al'umma. Saboda shi da ya zo da matsalar ba ta san shi bane, abin da ya zo da ita ya zo da shi na matsalar shi ne ba ta so. Saboda haka yanzu ba mutuncin shi kake zubarwa ba. Wata matsalar da ya tattauna a kanta ɗin a siyasa ne. Wata matsalar da ya tattauna a kanta a ilmance kainan ne inda za ka je ka kiwo saboda ka bayyana gaskiya idan Allah kake. Amma haka muke so mu samu istikhlaf ɗin nan da Allah ya ce wa'ada Allah, wannan duk abin da muka ambata ɗin nan jama'a yana ƙarƙashin wa'adi da salihan ne. Ƙwarai da gaske, aiki da aiki na gwada sharaɗi ne, duk wannan yana da gaske. Ta ina al'umma za ta ci gaba, wane yana so wane ya zame, wane yana so wane ya faɗi, wane yana so, kuma wai a ce ana so mu samu canji, mu samu sauyi, mu samu. Ina Allah ya ce wa'amilu salihat, shin yanzu abin da muke yi na cin mutuncin juna a social media, cin mutuncin malamai, cin mutuncin masu arziki, masu kuɗi, masu mulki, masu yana cikin wa'amilu salihat, in ce ciki ta bayan da za mu samu da ya taklifan na mutum alfi. Karatun Qur'anin jama'a ya haɗa komai ba kawai yanda na faɗa jiya ba, wani abin da ya shafi sallah da abin nan ya haɗa komai. In kai ne kake ɗauka a babin sallah ne to sai ka zauna a nan. Ita kanta sallar ba a shar'anta in a tsaya a sallan ba. Ita ma sallah mabuɗi ne na rayuwa. Inda sallah ana so kawai tsakanin da Allah ne sai kowa a ce jama'a kar kowa ya fito ya sallah shi a gidan Allah ya ga ya tana sallah. Amma aka ce a fito a yi tambi, a yi kaza, a yi juma'a, tsankini, saboda waɗannan abubuwan suna da alaƙa da rayuwarmu da zamantakewarmu da siyasar da mulki da jagoranci da ci gabanmu. Idan da ana son sallah ne kawai sai a ce to ka rayu daga sallah matsala ce sai makaranta karfi komai. Sai aka ce maka akwai ɓangarorin rayuwa, akwai zamantakewa, akwai hulɗa, akwai kasuwanci, akwai kaza, akwai kaza. Saboda haka wannan ayar jama'a wata aya ce mai girmar da mai girman gaske, wani idan ka tsaya ka dinga nuso a cikinta kana fito da ɓangarorinta da suka shafi rayuwar mu yau, ka auna burin da muke da shi na cewa muna so mu manta da ba kasance kuma ayyukanmu, sai ka ga ba a samu daidaito tsakanin burinmu da ayyukanmu ba. To idan muna so mu samu, muna so yanayi ya cutatu, sai mun haɗu gaba ɗayanmu mun ce manufar mu ɗaya, mun taru mun tashi a lokaci ɗin sai Allah ya taimake mu. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin ashabul kahfi, idza abin nan hadith anna ashabul kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba idza tawal fitatu ila al-kahfi fa qalu ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هلا شنو؟ أول كتاب إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فقربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بقى آية بتكي كافنا وسأل عيسى وربطنا على قلوبهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لا ندعو من دونه إلها. ثم ألوك في ذلك الحش جماعة متاج ألوك في ذلك متنزة wanda ya hango waɗannan ɓangarorin ya faɗa ya bayyana ya yi aikinsa daga nan shi aikin wani ya tsaya nan na wani zai fara a samu tunani a ɗaiɗaikunmu sai kowa ya gayyaci wanda yake ganin tasu za ta zo ɗaya a haɗu anguwa kaza gari kaza a haɗu jagorori sarakuna masu mulki malamai masu faɗa aji masu arziki attajirai a zo a ce kai ya kamata a wurta wani taɓarfan da zai tsayar da ni mu dawo hayyacinmu mai cece mafita ne ya kamata ni in aka yi wannan to da taimakon Allah za a ga agajin Allah da taimakonsa tunda an taka matakin amanu wa amilus salihat Allah muke roƙo ya azurta mu da kyautatuwar yanayi da canzawa daga mummunan yanayi zuwa kyakkyawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara albarka a cikin rayuwarmu ya dace da mu zuwa ga alkhairin duniya da lahira ya ƙara mana taimako da hankali ya fuskantar da mu da jagororinmu da masu faɗan aji gaba ɗaya a cikinmu da samari da jijji gaba ɗaya ya fuskantar da mu zuwa ga fahimtar abin da ya kamata ya mana albarka a cikin rayuwa wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in babu mamaki in dan mana laifi kaɗan za a samu tatsewar karatu amma dai za a ci gaba insha Allah la'allah tafiya za ta kama ni gaskiya na ji wani ya amkuro a yi haƙuri wani lokaci jirgin ya hudu ma za ta sahi sufunu iska ta kan kaɗa da abin da jirgin ruwa shi ma ba zai so fuskanta kaɗa ba duka kuma jirgin ruwa ba zai tafi sai da iska amma iska wani lokaci in ta kaɗa in ta wuce misali sai jirgin ruwan ya zama shi ma zai so to haka rayuwa take kuma shi ilimi da alheri zai iya fitowa daga bakin kowa kowa zai amfanar da kai karka alaƙantar da Allah da wani sauwa ka alaƙantar da Allah da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya kamata wani yana nan wani baya nan ka ji abin da Allah ya ce shi sauraron abin da Allah ya ce da amfani da shi shine abin da ake bukata domin kasancewar wani ne ya faɗa ko ba wani ba idan tafiyar ta kasance to babu mamaki ma gobe ba lallai ya zama ina nan ba malam ni kai zai ci gaba da majalisi idan kuma ina nan tafiyar ba ta yiwu ba shi kenan amma da Allah kada wani ya yi addu'a ya ce Allah ya sa ka yi wani kada tafiyar ta yiwu alashia lau alkhairi wani abin nan Allah ya kama da ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.